Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Safilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 22 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Safilu da kanin labarai.
Jiya Litinin Fadar White House ta faɗi cewa za ta kakkaɓuta hukumi kan yankunan Donetsk da Luhansk masu amfani da harshen Rashinci a gabashin Ukraine. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Al-Shabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai. Haka kuma za a ji cewa Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ba da sanarwar kawo ƙarshen dukkanin takunkumin coronavirus a faɗin ƙasar.
To kanin labaran kenan. To a yayin da ake ta cece kuce kan rashin tabbas da kuma dage babban taron jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, jam'iyyar ta ce ba fa akan ta aka fara dage taro ba.
Ko da ita hukumar zabe ta kasa akwai lokutan da za ta sa zabanta za ta je za a yi zabe lokaci kaza ta duba ta ga cewa kuma akwai wani akasi da aka samu ta canza wannan lokacin. So haka ita ma jam'iyyar take dubawa.
To shin ta yaya tashar kan tudu wadda ake gabda kammala ginawa a Kano za ta taimaka ma masu sayo kaya daga kasashen waje?
To duk daga inda ka zo daga kasashen waje in ka auno su za a kawo su wannan tasha wacce ake ginawa yanzu a Kano.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Litinin Fadar White House ta faɗi cewa za ta kakkaɓuta hukumi akan yankunan Donetsk da Luhansk masu amfani da harshen Rashinci a gabashin Ukraine. Sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Wannan furuci na Putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargabar cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Sakatariya a labaran Fadar White House Jen Psaki ta faɗi jiya Litinin cewa mun yi tsammani Rasha za ta ɗauki irin wannan mataki kuma a shirye muke mu mayar da martani cikin gaggawa. Shugaba Biden zai ba da umarnin zartarwa nan ba da jimawa ba, wanda zai haramta saka sabon hannun jari da harkokin kasuwanci da bayar da tallafin jama'ar Amurka zuwa yankunan da ake kira DNR wato Jamhuriyar Jama'ar Donetsk da LNR Jamhuriyar Jama'ar Luhansk na Ukraine. Nan take kungiyar tarayyar Turai ta bi sahun Washington wajen sanar da sanya takunkumi, inda shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen da shugaban hukumar majalisar Charles Michel suka bayyana cewa amincewar da Putin ya yi da waɗannan yankuna na 'yan aware a matsayin wani matakin keta dokokin ƙasa da ƙasa. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Al-Shabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayan makamai. Rahoton da wata kungiyar bincike da ke Mogadishu Cibiyar Hirar Institute ta fitar ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen sayan makamai da suka haɗa da sayan su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman ƙasar Yemen. Hiral ya ce har yanzu mallakar bindigogi da alburusai da mamai da ma sauran magan makamai shi ne abin da kungiyar Al-Shabab ta sa gaba, inda kusan kashi 1/4 na kasafin kudinta ke shiga irin waɗannan hada-hadar. A baya-bayan nan kungiyar Al-Shabab ta ƙara kai har-har a Somalia, yayin da zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar ke ci gaba da tafiyar hawainiya. Tun a makon da ya gabata kungiyar ta kai har-hari da dama a Mogadishu da garuruwan Baso da kuma Beledweyne. Kamar yadda aka zata, Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar, har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar. Da yake magana gaban majalisa, Johnson ya ce har yanzu al'ummar ƙasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida aƙalla har zuwa 1 ga watan Afrilu, lokacin da gwamnati za ta karfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna dauke da cutar da su yi abin da ya kamata. Gwamnati kuma za ta daina biyan kudin gwajin coronavirus. Johnson ya bada sanarwar soke takunkumin kamar yadda yi wa sarauniya Elizabeth ta daya fatan alkhairi bayan da ta kamu da cutar ranar Lahadi. Prime Minister ya ce kamuwa da cutar da sarauniya ta yi na nuna cewa har yanzu annobar ba ta zo karshe ba.
An ji ba kadan Sarfilo zai saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji karin bayani kan yadda jam'iyyar APC mai mulkin kasar ta dage ta kuma canza fasalin babban taronta. Madina Dauda gare ki.
Kwamitin ya sanar a takarda da ke dauke da sai hannun shugaban kwamiti kuma gwamnatin jihar Yobe mai Malabo ne da kuma sakataren kwamiti James Afan Odoi Dehe cewa za a gudanar da taron shiyoyi ranar 26 ga watan Maris na bana a maimakon taron kasa kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ya tanada. Farfesa Al-Mustafa Usuji shine daraktan tsare-tsare na jam'iyyar APC ya bada hujjoji kamar haka.
Ita jam'iyya kullun tana duba abin da ya dace da abin da ya dace da doka, ko da ita hukumar zabe ta kasa kina ganin akwai lokutan da za ta sa zabanta za ta je za a yi zabe lokaci kaza ta duba ta ga cewa kuma akwai wani akasi da aka samu ta canza wannan lokacin. So haka ita ma jam'iyya take dubawa kamar ita wajen iya wato wacce ake kira National Working Committee an ambace ta a daftari na 12 a karamin sashi na 4 sannan su shugabannin yanki an ambace su a daftari na 12 a karamin sashi na 6. To kin gani akwai wanda zai iya fitowa ya nuna cewa bai amince ba da zaben su a rukuni ɗaya ko ku a bai ɗaya.
A nan shi nazarin sanata mai wakiltar Katsina ta Arewa Ahmed Babakaita ya ce ba ƙarfa-ƙarfa za a yi wa mutane ba, wannan mataki shi ne mafi a'ala domin za a ba al'umma dama na zaben shugabannin su.
Mu ne muka asasa wannan abun kuma in ba mu tashi muka yi gyara ba, muka yi gyara na fi sabilillahi, to wallahi akwai matsala.
To ina mafita yanzu?
Ai shi ne na ce miki mafita shi ne kowa ya aje wannan maganar kwaɗayin mulkin da son yadda za a yi shi ne abin. Mu maida mu mutane abun su, mu ga yadda zamu mu jawo su mu dawo da su cikin wannan, domin daga lokacin da Buhari ya tabi mulki a kasar nan a 2015 talaka ya gane cewa in yayi to da ƙarin ciya zai iya tankusa kuma babu yadda zaka yi da shi, kuma zaben mu yana ta ƙara zama ingantacce.
A wannan bangare kuma kwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce dole ne a yi dokoki da za su taimakawa al'umma domin ci gaban kasa.
Najeriya tana cikin kasashen da suke amfani da tsarin mulki wanda yake cikakke ingantacce wanda dokoki suna ciki sosai wanda za a iya tafiyar da al'umma a zaman lafiya da kwanciyar hankali. Akwai jararraki saboda dai dan adam ne ya wannan dokoki, kuma dole dokoki dan adam ba ya zama kama sun zama daidai cikakku ba, dan adam baya cika dari. To sai ya zama na al'adan 'yan Najeriya ne a rinka tirjewa akan dokokin da aka yi ba tare da ana canza tarbiya da yanda 'yan adam yake rayuwarsa a Najeriya ba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Sarfilo da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙungiyar 'yan tawayen Colombia National Liberation Army ta ce za ta fara yajin aikin kwanaki uku daga ranar Laraba don nuna adawa da manufofin shuga Ivan Duque na zamantakewa da tattalin arziki. Matakin da gwamnatin kasar ta kira yunkurin haifar da fargaba. Wannan mataki da suka kira yajin aiki da 'yan tawaye ke tilastawa yankunan da suke gudanar da ayyukansu sun hada da hana zirga-zirga da dokar hana fita da kuma rufe kasuwanni. A kan dogi da muguwar gwamnatinsa, rundunar 'yantar da 'yancin kai ta ƙasa ta ba da umarnin kai farmaki a dukkan yankunan kasar, in ji ELN a wata sanarwa da aka kafe ranar Lahadi a shafinta na yanar gizo. Barazanar wani yunkuri ne na shugabancin 'yan tawayen da ke ɓoye a Venezuela don haifar da fargaba, in ji ministan tsaro Diego Malano ga manema labarai a jiya Litinin. Daga ƙarshe mutane 16 da suka hada da ƴan kasashen waje ne suka jikkata a Saudiya a lokacin da masarautar Saudiya ta lalata wani jirgi mara matuki da ƴan tawayen Yaman suka harba a filin jirgin sama kamar yadda rundunar kawancen da Saudiya ke jagoranta ta sanar a jiya Litinin. Wannan da shine hari na biyu da aka kai filin jirgin sama cikin ƙasa da makonni biyu. Ana zargin ƴan tawayen Houthi masu samun goyon bayan Iran. ƴan tawayen na kai harar akai-akai kan ƙasar Saudiya wadda ta shafi shekaru 7 tana jagorancin kawancen soja da suka shiga tsakani domin marawa gwamnatin Yemen baya a yunkurin kutsawa da ƴan tawayen Houthi ke yi. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya rawaito cewa wani jirgi mara matuki da aka harba zuwa filin jirgin sama na Sarki Abdullah da ke Jazan ya lalace inda tarkacensa ya faɗo a cikin filin jirgin.
To gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda ba a rasa sani ba, an kwashe wajen shekaru 20 ana gina tashar kan tudu a Kano mai kusan fasalin tashar jirgin ruwa da tashar jirgin sama a Dunkule don sauƙaƙa harkokin kasuwanci a arewacin Najeriya. To yanzu ana gab da kammalawa kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Halima Abdulrauf ta turo mana.
An dauki tsawon kusan shekaru 20 ana kai ruwa rana a game da batun gina tashar sauke kayayyakin a jihar Kano don kawo sauki a aikin dakon kayayyaki da ake shigowa da su cikin Najeriya wanda duk sai an sauke a jihar Lagos kafin jigilan su zuwa sauran sassan kasar. Dr. Abdullahi Umar Ganduje shine gwamnan jihar Kano da ake gudanar da aikin tashar sauke kayayyakin a ciki.
To kamar da ka sani dai Kano dama headquarter ce ta ciniki tun shekaru aru-aru da suka shige, kuma a wannan lokaci ga shugaban kasa ya kawo mana jirgin kasa wanda har ya hada da kasar Niger. To saboda haka kun ga dole ne wato tashar jirgi wacce aka saba da ita a teku, amma akwai wacce kuma ake inda babu ruwa. To a Kano tun kusan shekara 20 da suka shige ake so a irin wannan tashar domin a dauko kayayyaki daga kasashen waje maimakon a kawo su Lagos a ajiye ka je ka dauka. To duk daga inda ka zo daga kasashen waje in ka auno su za a kawo su wannan tasha wacce ake ginawa yanzu a Kano. Saboda haka mun zo mu yawa minista irin ci gaba da aka samu na wannan aiki. Yanzu haka ɗaruruwan matasa yanzu suna nan suna aiki a wannan wuri da ake gudanar da wannan harka. To kuma idan an bude ta sosai da sosai jirgin ƙasa zai zo ya sauke kaya a nan, kuma motoci za su zo su dau kaya a nan. Dokin tabbata cewa lalle matasa za su samu aiki ne.
Ga abin da bangaren kamfanin da ke aikin gina tashar Dalan ke cewa.
Sunana Bawuro Abubakar Sahabu, ni ne chairman na Dalan nan da mun zo ne saboda mu gana da Sufuri, mun masa bayani akan inda muka cimma.
Sunana Honorable Ahmad Raju, daraktan gudanarwa na wannan kamfani da ake kira Dala Inland Drive na tashar Tsandauri kenan, wanda ake gina ta a karamar hukumar Kumbotso a Zawa Ciki shekara 2002 da rabi da suka wuce. Mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce wannan al'amari ne mai muhimmanci, kuma lallai sai an yi shi, ya zo ya ba da gudunmuwar da ya kamata a yi don tabbatar wannan kamfani. Saboda haka aka kama kayan da na'in a yanzu an yi da muke magana din nan kusan mun kai 80-85% na gina muhimman abubuwan da ake bukata a gaba ta farko ta wannan tashar Tsandauri.
A wani bangare kuma ministan sufuri Rotimi Amici ya bayyana cewa a ranar 5 ga watan Maris ne ma'aikatar sufuri za ta kai ziyara jihar Kano don rangadin duba aikin shimfiɗa layin dogon Kano zuwa Kaduna daga bisani su garzaya zuwa duba aikin tashar sauke kayayyakin na Dala da kuma duba sauran taimakon da ake bukata daga ma'aikatar don kammala aikin kan lokaci. Gwamnatin jihar Kano da ta zuba naira biliyan 2.5 kan aikin shimfiɗa titi da sauran muhimman ababen da ake bukata don kai ga inda ake aikin gina tashar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, kada aminta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so ana iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. ta Najeriya kasa babu lafiya, akwai talauci, akwai yunwa, akwai rashin gaskiya, akwai corruption, duk abin da yace zai yaka har yanzu ana yi.
Zaka cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na kasar nan kamar wannan gwamnatin ba.
To gwamnati ce ta damu mu da wani infrastructure amma babu zaman lafiya. Zo a ce mana wannan hanyar daga Kaduna zuwa Abuja an kasa rike mana ita yau shekara 6 da gusau zuwa Sokoto ya zama abin nan ko me ka shimfida ko zinari ko shimfida mana in ba mu iya tafiya muna dardar so me amfanin a ce mana wai an bada kwangila an yi kaza in ba za a tsare mana wannan hanyar ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Muna ci gaba da duban mulkin shugaba Muhammadu Buhari daga shekarar 2015 zuwa yanzu da kuma tambayar shin arewacin Najeriya inda ya fito ya ci morewa wannan mulkin nashi kuwa.
Yawwa sunana Abubakar Jalingo. Abinda samu ga dubu Buhari tunanin mu za mu san isa musu rayuwa. Duk wanda yake da tunani akan Buhari za a samu daidai. An samu jarabawa kala-kala na rashin zaman lafiya. A dubi ƴaƴan da aka bari marayu. Idan aka duba mutane an saka ci duwa maganan banda da ake magana harka ta ga fita fulani da sauransu. Shi ba fulani ko bai iya komai sai ciwo iya to an bari an zo an raba shi da shanunsa kuma bai san komai daga baya kaga dubun daga ce ba da ilimin addini da karatun boko shi ba bukatar sa ya sa AC a gidansa ba ko a mai titi ko a mai hanya a bukatar sai kullun shanunsa ya zauna kuma lafiya wanda kuma gwamnati tana da haƙƙi 100% akan wannan mu'amala to ni gaskiya mu ga gaskiya Buhari an samu shelwa.
Sunana Abubakar Ibrahim mai zuma Likori ke ta sama local government idan mutum yana so ya zargi wani sai ya bincika kansa shi din yaya yake ta ya zargi shugaba Muhammadu Buhari duk manya-manyan mu da nasarar da na menene za ka samu cewa ƴan arewa ne to menene muke so a wajen shi. Allah ya kara mana lafiya da zama lafiya wannan da cike shi kuma Allah ya sa ya yi sauka lafiya mu yi ta addu'a Allah ya kawo mana wanda ya fi shi zuwa nan gaba kuma ni na ganin jarrabawa ne lokacin da za mu zaɓi Buhari a ƙasar nan kowa sai Buhari sai Buhari kowa yana ganin Buhari ya zo an yi an gama kawai komai ya yi kyau mu mu gyara halayenmu ba kuma mu miƙa al'amarinmu ga Allah ba muka je muka jinyi na komai ga zuwa ga Buhari to Buhari ba duk da zai yi shi da kansa sai kowa ya gyara.
To madalla to a ci gaba wannan muhawara da ake yi da tsakanin shi Bashir Ahmed da kuma Professor Usman Yusuf zamu duba abubuwa da dama da za su hada da yunkurin shugabannin Inyamurai da Yarba na neman Buhari ya sako su Nnamdi Kanu sannan kuma wani shugaba ne ya kamata a jinjinawa saboda kokarin sabunta hanyar nan ta Kano da ta ratsa Kaduna ta je Abuja ko kuma wacce ta taso daga Kano zuwa Maiduguri shi Buhari ne ko kuma tsofaffin shugabannin da suka gabace shi irin su Ibrahim Babangida Yar Aduwa ko kuma Sani Abacha wannan suna cikin abubuwan da zamu duba a cikin wannan kashi na uku na wannan muhawara da muke yi kan Buhari da kuma alakar mulkin sa da arewacin Najeriya.
Babbar tambaya da 'yan Najeriya da kuma kowa ya kamata yi Boko Haram yau ana yakin nan shekara 13 ya isa ya kamata a kawo wannan yakin ya kare yakin basasan da Najeriya ta yi da Biafra Ojukwu yaki wata 30 aka yi a gaya mana cewa Boko Haram sun fi karfin sojan Biafra ko kuma sojan Najeriya wannan sojan Najeriya sun je Liberia sun je Saliyo suka yake su Boko Haram sun fi wayannan karfi sannan in ana maganar daji a ce mana kungurmin dajin da President Muhammadu Buhari lokacin sa da yana yaro yasa uniform din kasar nan suka shiga yaki suka je yakin basasa kungurmin dajin nan Sambisa ya fi shi ko kuma kungurmin dajin nan na Saliyo da Liberia Sambisa ya fi shi abinda nake cewa kuma abinda 'yan Najeriya ya kamata su ce kuma General Magoro ya ce yakin nan na Boko Haram ya kamata President Muhammadu Buhari ya kammala shi kafin ya tafi an kashe kudi an kashe jama'a an kashe komai a wurin na farko kenan ba a gama ba to aka dawo kuma yanzu bayan Boko Haram aka je kasashen Igbo wannan IPOB da ESN dole a yaba ma wannan gwamnatin cewa sun je sun kamo wannan mutum daga ko ina suka kamo shi Nnamdi Kanu amma sai muna ji wai manya-manyan Igbo sun je wurin president wai da Allah su komo su Nnamdi Kanu president ya ce zan bincika amma babu yadda za a yi kaga wani dan arewa sarki ko malami ya je wurin president Muhammadu Buhari in an kama wani dan takardan ta'adda babu sannan Sunday Igboho wannan duk rashin kunya da wayannan suke idan gazawa gwamnati ne akwai da za a yi mutun da yayin wannan abun yanzu za a kama wani dan ta'adda ko wani dan Boko Haram wani sarki ko wani malami ko wani dattijo na arewa ya je wurin president ya ce kusa goma ne shi ɗan arewa nan aka kama aka rufe amma babu wani ɗan arewa ya je wurin shi balle wayannan saboda haka tarbiyyar mu daban balle ma a ce wai wani president zai ji su na biyu kenan so na maka maganar Boko Haram yayi kokari amma akwai sauran aiki na kasar Inyamurai wannan abun kuma har yanzu yan iyansan din nan ba a murkushe su ba kuma akwai sauran aiki
Bashir Ahmad na san ban ba mamaki kana da abun fada ka abun da Prof ya fada amma tambayar ta wata gaba ita ce mu tabo kan ayyuka yan arewa kai da ma kake shiga yanar gizo ka ga yadda kuka shafa ma
kun tambayar ka
eh
maganar daukan yan sanda sojoji kowa satin da ya gabata sojoji 4000 aka shigar da su cikin aikin soja wanda sai gama a training din su kuma kullun ko ɗan sanda shugaba Muhammadu Buhari a shirye ta gabata ya ba da dama a dauki ɗan sanda 10,000 kuma a yanzu ana kan daukan aikin daukan su kuma shekara hudu ta gabata babu lokacin da sojoji zaka ce yanzu ba dauka suke ba a yanzu ko prof da ɗaya da jikokin su yana so su shiga aikin soja zai iya tura su portal din sojoji a bude yake kuma suna nema yan Najeriya waɗanda suke da kishin Najeriya su zo su shiga aikin soja wannan shine zan
ƙara shi kenan wato Bashir tambayar ita ce ko kwanaki kun ga da na ga yadda ake ta shan fama wajen muhawara da mutane kan maganar wutan Mambila din nan inda shi tsohon minista Salim Mamman mun ma nima ne hira da shi ma yace ko share wajen ma ba a yi ba amma ni kamfen da wannan amma daga baya sai aka dawo aka ce ai gasha ka ake faɗa ba ma Mambila bane sannan an kawo maganar an yi hanyoyi a kudancin Najeriya ko ina ya yi kyau amma hanya daga nan Abuja zuwa Kano ana ma maganar za a gama sai 2025 wannan ɗan arewa suna cewa sam ba su yi tsammani za a yi musu irin wannan sakiyar dabaruwa ba
so in dai maganar aiki ne kuma in muka koma kan aikin yi raya ƙasa za mu iya cewa tun shekarar 1999 wato 1999 ba a samu gwamnati da ta yi aiki a kowane yanki na ƙasar nan kamar wannan gwamnatin ba a fili yake aikin da wannan gwamnatin ta yi ba a ɓoye yake ba ba a takarda ba ne ba kowa zai gan shi a duk inda yake kuwa zan ɗauki jihar Kano a matsayin misali wanda zan iya cewa ita ce cibiya ko kuma tsakiyar arewa in ka ɗauki jihar Kano duka hanya da take fita daga jihar Kano take shiga ko take fita daga jihar Kano babu hanyar da ba a aikin ta yanzu muka dauki wannan hanyar da kai magana akan ta hanyar Kaduna a Abuja zuwa Kano hanya ce mai matukar muhimmanci wanda kusan shekara 40 da yin hanyar ba a ƙara yin komai akan ta ba sai dai in ta fashe a yi faci haka zo shugaba Muhammadu Buhari ganin muhimmancin hanyar ga arewa domin ta hada kusan duka jihohin da suke arewa kuma daga nan ne za ka fita zuwa kudancin ƙasa ta hanyar za a bi ya zo ya nemi ciwon ya kamata a zo a sabunta wannan hanya a lokacin da aka zo an zo masa da tunanin ciwon za a ƙara faɗin hanyar ne domin a lokacin da aka hanyar mutanen Najeriya yawan mu bai kai haka ba motocin da muke amfani da su bai kai haka ba amma har sama da shekara 40 da yin wannan hanyar ba a yi tunanin cewa a buɗa ta ko a ƙara martabarta ba da aka zo aka ba da kwangila akan ciwon za a ƙara buɗe hannun hanyar
amma bai shiru ra kuma ta ba cewa zamanin baban gida gwamnatin shugaba baban gida ne ya shimfiɗa wannan tagwayen hanya tun daga Abuja zuwa
Kano shine nake cewa kusan shekara 40
ya kai har shekara 40
eh to lissafin to shekara 30 kenan shekara 30 din dai a wancan lokacin daga shekara 30 zuwa yanzu yawan adadin mu bai kai haka yawa ba so aka zo aka kawo shugaba Muhammadu Buhari batun aikin yace a buɗa ta domin yanzu an ƙara karuwa sannan akwai ina magana aikin da aka yi a jihar Kano akwai aikin hanyar Kano zuwa Katsina wanda ita ma kowa ya sani aiki ne da aka fara shi aka ma manta da shi gaba ɗaya ba a Abuja kansa ba, amma yanzu duk wanda yake bin hanyar zamu iya cewa an kusa kammala aikin a yanzu, domin kusan babu inda ba a taba ta ba. Akwai aikin Kano zuwa Maiduguri wanda ita ma hanya ce mai matukar muhimmanci. Tun lokacin shugaba Obasanjo ko in ce Yar'Adua aka ba da aikin hanyar, amma aka daina yin aikin gaba ɗaya, yan kungilar da aka ba su kaɗi bu kayan aikin su gaba ɗaya ma komai ya tsaya. Amma wannan gwamnati ne ta zo a yanzu duk wanda suke bin hanyar daga tun daga shuwarin ko ce tun daga Dutse jihar Jigawa har jihar Yobe an kammala wannan aikin, daga Kano zuwa Wudul an kammala aikin, karshen da ya rage daga Wudulmi zuwa Shuwarin yanzu. Su irin wani ayyuka su a arewa, duk wata hanya mai muhimmanci a arewa ana yin aikin ta.
Amma dai Bashir ka san zai wuya wasu hanyoyin, in ka dau motar ka da gudu dole sai ka fata taya.
Ishu ne na budget, wato na kudin shiga. Dole a yanzu a lokacin da muke ciki kudin shigan Najeriya ya fi maida hankali akan harkan tsaro. Shi ne mafi yawancin kudin sai an yi budget ma, amma kuma ishu din tsaro ya zo za a ɗiba kudin ayyuka a koma a ji domin a samu, kamar yadda Prof yake cewa magana ce ta gaskiya, nauyin tsaro nauyi ne na shugaban ƙasa ko ince na shugabanni. Duk yanda kake ko shi ma shugaba Muhammadu Buhari yana faɗa, duk aikin da kai in dai babu tsaro babu ma wanda zai kalli aikin da kake.
Wato kafin mu shiga maganar man fetur 2022 nan kenan, inda aka ce abubuwa za su kai iyakar gaya, Prof shin ayyuka da musu da bayanan da shi Bashir Ahmad ya faɗa na ayyuka titunan da ake ta yi?
Kwa gaishe ku malamai, to nan zamu ja aya a wannan lokacin sai Allah ya kama ranar Talata mai zuwa, inda zamu zo mu ci gaba. Kuma ɗaya daga cikin abubuwan da zamu tambaya a wancan shirin mai zuwa shi tsakanin hayoyi da sauran ayyukan morewar rayuwa da ake cewa Buhari ya yi da kuma samar da mazaban lafiya, wani ne fi alheri? Ya za madadin su baki namu Bashir Ahmed da kuma Professor Usman Yusuf tare da shi Nasiru da ɗan kai da shirya wannan muhawara. Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC, muna fatan mun baku lafiya kamar yadda muka same ku.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a taƙaice.
Jiya Litinin Fadar White House ta faɗi cewa za ta ƙarfafa takunkumi a kan yankunan Donetsk da Luhansk masu amfani da harshen Rashanci a gabashin Ukraine, sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya amince da su a matsayin ƙasashe masu cin gashin kai. Wannan furuci na Putin ya ƙara wa ƙasashen yammacin duniya fargaba cewa Putin na shirin mamaye Ukraine. Wani sabon rahoto ya gano cewa kungiyar Al-Shabab ta Somalia na da kasafin kuɗi dala miliyan 24 a duk shekara domin sayen makamai. Rahoton da wata kungiyar bincike da ke Mogadishu, Cibiyar Hirar Institute ta fitar, ta ce kungiyar na amfani da hanyoyi daban-daban wajen sayen makamai da suka haɗa da sayen su kai tsaye daga kasuwannin bayan fage da kuma daga masu sayar da makamai da suke yin kwangilar siyo makamai daga kasashen waje musamman kasar Yemen. Kamar yadda aka zata, Prime Minister Britania Boris Johnson ya ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya kawo ƙarshen dukkan takunkumin coronavirus a ƙasar, har ma da killace waɗanda gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar. Da yake magana gaban majalisa, Johnson ya ce har yanzu al'ummar ƙasar za su ƙarfafa waɗanda suka kamu ko suke jin alamun cutar su zauna a gida aƙalla har zuwa 1 ga watan Afrilu, lokacin da gwamnati za ta ƙarfafa wa mutanen da gwaji ya nuna suna ɗauke da cutar da su yi abin da ya kamata.
To masu sauraronmu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato ƙarfe 8 kenan agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wanda yake daidai da ƙarfe 7 agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma shi Jumbe Hamza da ya hada, sai kuma shi injiniyan mu na yanzu wato Carl Stalin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam, sai Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi.